الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديعة تبت الله تبارك وتعالى لكم لديك نيوه mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 22 ga watan Sha'ban shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma daya ga watan 7 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Ummatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi ne yau tambaya ɗaya zuwa biyu suka iya gabata na'am sai ka saya mata wani abu wanda yake na sana'a ko ka ba ta jari domin ta dan juya ta samu abin da za ta yi na bukatun yau da gobe. Ubangiji ta'ala sai ya albarkace ka sai ka kara wuta. Idan ita ma wannan kake kwance ta da wani jari ita amarya kenan. Shin ita uwar gida ita ma dole sai an ba ta gurgudun kudin da aka ba amarya? Ba maganar a ba ta ba haƙƙinta bane ba. Yanda aka ba ta a farko ita wannan in aka ba ta ta cancanta a ba ta amma ba maganar cewa ita ma sai an ba ta gurgudun abin da aka ba ta. Wanda kar mu manta adalci inda Allah ya wajabta mana shi ya takaita akan abubuwa kamar guda hudu ga duk mutumin da yake da mace biyu ko sama da haka. Farko dai wajen ci da sha, yanda ka ba wance haka za ka ba wance, haka mazauni, an gane ko? Sannan na uku shine wajen tufafi, na hudu shine wajen rabon kwana, dole ne miji ya yi adalci a kan wannan. Sannan irin abubuwa waɗanda suke na kyaututtuka na yau da gobe, to wannan shi ba wajibi ba ne, amma an so mutum ya daidaita tsakanin iyalin shi ba don komai ba don kada wata fitina ta biyo baya. Don duk wanda ya fi kyautata maka to ya fi cancanta kamar kyautatawarka. Wadda ta fi yi maka biyayya da kyautatawa, to don haka ta fi cancanta kamar kyautata mata sama da wadda ba ta maka biyayya. Amma waɗannan abubuwa guda hudu shine abin da Allah ya wajabta cewa dole ne mutumin da yake aure da mace biyu ko sama da haka ya yi adalci tsakankaninsu wajen ci da sha da sutura da mazauni sannan kuma da rabon kwana. Na'am.
Kamar kin da ya shiga masallaci.
Na'am.
Ya saka an kar sallah. Sai ya kama sallah. Bayan shi wani yazo ya wuce shi
wani misali kasancewar ka zo masallaci an gama sallah ka kabbara kana yi, sannan wani ya shigo shi ma sai ya kabbara tashi maimakon ya bi ka sai ya kabbara, shin zaka iya yankewa ka bi shi domin ku yi jami'i? Kwarai da gaske zaka iya yankewa ka bi shi. In kayi biyu wannan kana iya salamcewa ka maida ta nafila, in ya so sai ka tashi ka kabbara ka bi shi ku yi jami'i. In har shi bai fahimci ba cewa abin da ya dace shi da ya zo daga baya ya tsaya a damar ka ya bi ka, ka zamanto liman domin ku yi jami'i. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama baban da ke bayani game da hukunce-hukuncen sallar Juma'a. Kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi farkon baban da ke bayani game da hukuncin sallar Idi. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الإيدين ما لم الله يجيكن سكي تشيوا ونن بابي ني وندكي بياني غمدا حكمشا حكمشا سلر إيدي ودابيو إيد الليا دي إيد الأزي دومي إن أكتشي الإيدان iya abinda ake nufi idi guda biyu, idin layya da idin azumi, wanda shi idin azumi na kasancewa farkon yini na watan Shawwal. Misali yau in aka wayi gari muna 31 ga watan Ramadan, idan rana ta fada in an ga wata kenan yinin gobe yinin sallah ne. Idan kun Ramadan ya cike 30 kenan washe gari yinin sallah ne, kenan farkon yini na watan Shawwal wato shine idi wanda yake na azumi. Idin layya kuna kasancewa ran 10 ga watan Zulhijja. Malamai suka ce idi ba a ambace shi ba da wannan suna aka ce masa al-id illa li annahu ya'udu wa yatakarrar kulla ani, face domin dawowar da yake da maimaituwa da yake a kowace shekara, don haka ake ce masa Eid min ada yahudu auda, saboda dawowa da yake da maimaituwa da yake. Shi Eid abu ne wanda yake da dadde. Malamai suka ce tun daga Adam alaihi salam kowace al'umma, kowace jama'a tana da Eid, rana ta musamman wanda suka ke kwance ta domin nuna farin ciki da walwala, domin wata munasaba da ta tabbata a gunsu, wanda a wannan yini ne jama'a suke haduwa su bayyana farin cikinsu da murnarsu. To illa kasancewar mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mana baiwa, ya mana babbar kyauta, wanda in ka ɗauki sauran idika duka idi ne ya taƙaita akan farin ciki da murna kawai, amma mu idinmu wato ibada ce wadda take ta musamman wadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana. Shine Allah ya daɗi al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan idi guda biyu, idin layya da idin azumi, wanda kowane ɗaya daga cikinsu inda za mu tsaya mu lura za mu ga cewa yana da matukar alaƙa da danganta da wani rukuni daga cikin rukunan musulunci biyar. Idan muka ɗauki idin azumi, kaga yana da alaƙa da wannan abin da Allah ya wajabta mana na azumin Ramadan da tsayawa a cikin dararensa domin yin salloli, wanda azumin Ramadan rukuni ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar. Karshensa sai Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana wannan yini domin nuna farin ciki da murna akan wannan kyauta da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana na samun yin wannan ibada wadda take mai girma. Haka idan muka kalli wato idi wanda yake na layya, yana da matukar alaka da danganta da wata babbar ibada, ita ce hajji. An gane ku, da yanka wato shine hadaya da layya, don haka kasancewar shi na kasancewa bayan tsayuwa Arafa. Tsayuwa Arafa ana yin shi ne rantar ga watan Zulhijja. Idan aka sauko daga Arafa bayan fadawar rana aka zo Muzdalifa aka kwana, idan aka wayi gari ran 10 ga watan Zulhijja, wannan yini shine yinin sallah. Don haka ita ku haji rukuni ne daga cikin rukunin musulunci guda biyar, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana. To don haka sai Allah ya shar'anta mana wannan idi guda biyu wanda suke da alaka da waɗannan ibadu, ba don komai ba illa domin nuna farin ciki da murna akan dace da Ubangiji subhanahu wata'ala ya mana game da waɗannan ibada. Wanda shi idi wata haduwa ce wanda jama'a ta musulmi suke yi domin ƙara danƙon zumunci da so da ƙauna tsakankanin wato su ne dangi. Dangi waɗanda suke na jini ko kuma dangi waɗanda suke na musulunci, ma'ana ƴan uwantaka ta musulunci ko ƴan uwantaka wadda take ta jini. Wanda a wannan yini ne dukkan wani musulmi zai bayyana farin cikinsa da murna, sannan kuma yayi kokarin yalwata ma kansa game da abubuwan da Ubangiji subhanahu wata'ala ya halitta masa, sannan ya ƙara neman kusaci zuwa gare shi da ayyuka waɗanda suke na ibada, don godiya akan ni'imar da Ubangiji subhanahu wata'ala ya jaddada mana na samun yin azumi da kuma wannan ibada mai girma ita ce hajji. Menene hikima ta malam da ya biyo baya da baban da ke bayani game da hukunce-hukuncen sallar Idi bayan gama bayani akan sallar Juma'a kai tsaye? Ka'ida malamai suka ce malam ya yi haka ne don ya kulla alaka tsakanin waɗannan Idi guda uku, saboda su musulmi Idi uku gare su ba su da na hudu. Shi ko ka'ida Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shar'anta mana wata haduwa, wanda akwai haduwa ta lokaci guda a tsawon shekara, akwai haduwa ta lokaci biyu a tsawon shekara, sannan akwai haduwa ta duk sati, sannan akwai haduwa su biyar a dukkan yini. Haduwa su ɗaya tak wanda Allah ya shar'anta mana a tsawon shekara shine aikin hajji, wanda musulmin duniya za su hadu a yinin Arafa da nan Muzdalifa da nan Mina domin jifa. Wannan haduwa ce su ɗaya wadda Allah ya shar'anta mana a tsawon shekara. Haduwa su biyu a dukkan tsawon shekara shine kenan haduwa game da yin sallar Idi na azumi da Idi wanda yake na layya. Haduwa a duk sati ita ce sallar Juma'a. Haduwa su biyar a tsawon kowane yini wato su ne salloli waɗanda suke na lokaci biyar. To don haka kar mu manta bayani ya gabata, yinin Juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambace shi cewa yini ne wanda yake na Idi, don haka musulmi Idi uku gare su ba su da na hudu: Idin azumi da Idin layya, sannan kuma Idi na kowane sati shine kenan Juma'a. Don haka duk wani Idi wanda ya wanaici wannan mai dashi gefe ka aji, la Idi Milad wala Idi Maulid, ba Idin Kirsimeti ma'ana aihuwar Annabi Isa, ko Idi wanda yake na Maulidin Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wala Idi Isra'i wa Mi'raj, ko kuma Idin wai daren Isra'i da Mi'raji shine suke faɗa daren 15 ga watan Sha'ban, wanda suke kiran shi wai gimshiki, wanda har ake yin azumi a wannan yini, da kuma wasu nafilfili na bid'a da suke raba ma gama garin jama'a cewa kai raka'a 100 kowace raka'a bayan Fatiha ka karanta kul huwallahu 10-10. Wannan Idi shi ma mai dashi gefe bayyana asali daga cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko Idi na sabuwar shekara cewa wai sabuwar shekara ta musulmi ta kama yau Idi ne, har ma kaji saboda jahilci wai mutun yana ma wai dan uwan shi wai barka da sabuwar shekara, ko Idin cewa wannan a rana kaza shugaban kasa aka rantsar da shi, irin su wata Trawaut, irin su wani Premier, irin su wata 18 December, irin su kenzu abril duk da cewa wannan duka sun rige sun gabata su wani sallar mata su wani sallar menene dukkan su waɗannan salloli ne waɗanda suke na bid'a wanda a matsayin ka na musulmi baya halatta kai muwafaka da su akan irin waɗannan abubuwa in su suna nuna farin ciki a cikin wannan yini kai nuna bacin ranka saboda an saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda na cikin sahihul bukhari Aisha Allah ya kara mata yadda tana bada labarin wasu ƴan mata guda biyu waɗanda suna rera waka a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a ranar Idi sai aka yi dace Umar ya shigo da ya buga musu harare gaba ɗaya sai suka watsa manzon Allah ya ce haba Umar kyale su inna li kulli qaumin idan wa hada iduna manzon Allah ya ce kowace jama'a suna da Idi wannan shine Idin mu jama'a ta musulmi don haka wannan hadisi ne a bayyane wanda ke nuna cewa jama'a ta musulmi ubangiji subhanahu wata'ala ya keɓance su da waɗannan idi guda biyu idin layya da idin azumi sannan kuma idi na kowane sati idi na juma'a wannan shine in dai kai musulmi ne to baka da idi illa waɗannan idi guda biyu don haka me yace inna li kulli qaumin ida kowace jama'a suna da idi sai yace wa hadha iduna wannan shine idin mu kenan mu jama'a ta musulmi ban mu da wani idi in ba wannan idi ba an gane ku duk wani idi in dai ba na azumi ba ba na layya ba ba na juma'a ba to a matsayin ka na musulmi bayya halatta ka rike shi a matsayin idi don haka hadisi na cikin sunanin Nasa'i daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isa birnin Madina wala kum yawmani yar'abuna fihima mutanen Madina suna da wani yini guda biyu a tsawon shekara wanda suke haduwa suna wasanni ana murna ana farin ciki ana jin dadi manzo Allah sai yace da su kada abdara kuma Allahu bihima khairan minhuma yawmal fidri wa yawmal adha yace tabbas ubangiji subhanahu wata'ala ya canza muku wasu yini guda biyu a madadin wannan yini da kuke yin farin ciki ko rike su a matsayin idi wannan yini biyu da Allah ya canza muku shi yafi wancan idi na maza Allah sai ya bayyana yace yawmal fitri wa yawmal adha ranar idin azumi da ranar idin layya don haka ka'ida ko malamai suka ce wa badalu shay'in la yajtami umahu in aka ce abu kaza maimakon kaza ne canjin shi ne to ba inda za a yi su hadu saboda biddani la yajtami ani kishiyoyi ne guda biyu yanda wayar wuta baka da ja ba sa haduwa to haka kasancewar in aka ce abu kaza canjin kaza ne to ba inda za a yi su hadu an gane ko tunda manzon Allah ya ce tabbas Allah ya canza muku wannan yini na ku biyu da wasu yini guda biyu waɗanda suke fiye yiwu shine ranar idin azumi wato da ranar idi wanda yake na layya to dan haka kasancewar shi idi yana da wato yana da bambanci da sallar juma'a ta wasu fuskoki waɗanda suke daban-daban wadda fuskokin da malamai suka zana fuskar ta kai kamar kusan 10 wani abu fuska ta farko kasancewar shi idi wanda yake na azumi ko na layya ya sha bamban da juma'a ta fuskar cewa ita juma'a a cikin gari ake yin ta ma'ana a masallatai waɗanda aka gina da juma'a sabanin idi shi iya abin da yake sunna fita ake bayan gari kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga masallacinsa amma sai ya bar masallacin sai ya fita gehin gari can manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake sallar idi kaga anan sun bambanta da sallar juma'a ta fuskar kenan inda ake yin su fuska ta biyu kasancewar juma'a ana mata kiran sallah a tada mata ikama amma sabanin idi idi ba kiran sallah ba ta da ikama kamar yadda zamu gani nan gaba fuska ta uku limami idan ya shigo masallaci ya hau minbari a ranar juma'a zai yi sallama ga mamu sabani ga idi liman idan ya zo kawai sai ya ce a daidaita sahu ya fuskanci alƙibla ya kabbara ba maganar ya musu sallama fuska ta biyar kasancewar idi yana da wasu kabbaruri waɗanda aka keɓance shi da su da wani da ambaton Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda kabbarurin nan matsayinsu sunna ne ga sallar idi, sabani ga sallar juma'a, wanda kasancewar in an fita daga gida kafin a je masallaci kabbara za a ringa yi akan hanya. Ita kanta sallar idi bayan an gane ko a tsayuwa ta farko limami zai yi kabbara shidda bayan kabbara ta harama, in an hada da ita bakwai, a raka'a ta biyu bayan kabbara ta tasowa zai yi kabbara biyar, in an hada da ita shida, sabani ga juma'a, kabbara ta harama kawai ke akwai. Wato fuska ta shida idi an so idan ka biyo ta wannan hanya in zaka koma ka canza hanya, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake canzawa, sabani ga sallar juma'a. Sannan fuska ta bakwai sallar juma'a, kasancewar lokacinta na shiga shine daga lokacin da rana ta daukaka kenan lokacin hantsi, kuma lokacinta baya tukakewa sai an kai lokacin la'asar. Sabani idi shi daga lokacin da rana ta daukaka hantsi zuwa daidai da gushewar rana, in rana ta rige ta gushe ba maganar sallar idi, sai dai gobe. Sannan kasancewar kuma juma'a tana da khutuba guda biyu, wanda wannan khutuba guda biyu matsayinsu rukuni ne a sallar juma'a, sabani ga sallar idi. Sallar idi tana da khutuba guda, wannan khutuba kuma matsayinta sunna ne. Sannan kasancewar ita juma'a abu ce wadda dukkan malamai tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har izuwa yau sun yi ijma'in cewa juma'a wajibi ce, sabani ga sallar idi, wanda wasu malamai sun tafi akan cewa sunna ce, wasu sun tafi akan cewa wajibi ce, amma magana mafi inganci sallar idi wajibi ce, matsayinta ya wuce matsayin sunna. Don haka al-Imam Ahmad Allah ya ji kansa shi ya tafi akan cewa ita sallar idi farilla ce mai wadatarwa, in har wasu jama'a suka je to sun sauke ma wasu, amma jumhurin malamai sun tafi akan cewa sallar idi farilla ce ta ainihi, matukar babu wani uzuri da ya gitta maka to ya zama wajibi, dole ka je ka sallaci sallar idi, kamar yadda dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar da wajibcin sallar idi. Haka kasancewar shi idi idan ka je masallaci ba maganar kai nafila kafin a yi sallar idi, haka nan bayan an gama sallar idi ba maganar nafila a nan masallaci. To amma ita juma'a an sunnanta mana yin nafila gabaninta da bayanta. Haka kasancewar sallar idi an so mata su halarta, domin halartar mata izuwa sallar idi wannan sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda za mu iske hadisi na musamman, sabani ga sallar juma'a. Sallar juma'a in mace ta nemi izinin zuwa ba za a hana ta ba, tare da cewa ta zauna a gida ta yi sallar ta shi ya fi dacewa. Sannan kasancewar ita sallar khutuba ta sallar juma'a ana buɗa ta da yabo ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala da salati ga manzansa, sabani ga sallar idi. Wasu malamai sun tafi akan cewa iya abinda ake buɗa khutuba ta sallar idi shine da kabbaruri, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Wannan su ne dai kaɗan daga cikin bambanci tsakanin wato sallar idi da sallar juma'a, kamar yadda malam ya kulla alaƙa tsakaninsu. Ana Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qala كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما يصلون الإيدين قبل الخطبة. عبد الله بن عمر الله إكرمه سيداك يشوى وتمزم الله صلى الله عليه وسلم da Abubakar da Umar gabaɗayansu sun kasance suna sallatar sallar idin nan guda biyu kafin khutba. Wannan hadisi kamar yadda malam ya shigo da shi a farkon wannan babi yana nihin ya nuna mana cewa sallah ita ake gabatarwa akan khutba a sallar idi, sabani ga juma'a. Juma'a khutba take gabatar sallah, to amma sallar idi sai an yi sallah an gama sannan hudu ba ta biyo baya. Don haka anan Ibnu Umar Allah ya kara musu yadda ke ba mu labarin cewa yin haka ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ita ce sunna ta khalifofinsa Abubakar da Umar da waɗanda a iya saninsa kenan. An gane ko? Haka waɗanda suka biyo baya Usman da Abubakar da sauransu gaba ɗayan su idan sun zo masallaci a ranar Idi, iya abinda suke farawa da shi shine sallah. Bayan an gama sallah sannan su tashi su yi khutba. To haka aiki ya zarce a wajen magabatan kwarai har sai da aka zo kan wani sarki daga cikin sarakuna na musulmi, shine Marwan ibn al-Hakam wanda tabi'i ne. A ranar Idi ya fita zuwa masallaci kamar yadda hadisi yake cikin Sahihul Bukhari. Abu Sa'id sai yaga an kawo wani mimbari an ajiye. Marwan sai ya ringa famar zai hawo wannan mimbari domin ya khutba. Abu Sa'id sai ya kama rigar shi sai ya kusgo, sai yake cewa wallahi ka canza karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ni nake so in gani dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi kai minbari ba zuwa masallacin idi akan kasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake khutba shi. Dan haka zuwa da wani minbari masallacin idi wannan bid'a ne. Dan haka Abu Sa'id yayi inkarin wannan minbari da aka kawo a farko, sannan kuma inkari na biyu da ya masa sai ya masa inkari game da khutba. Yace masa wallahi ka canza karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai yace kai canka ya Abu Sa'id, baka san da cewa zamani ya canza ba? Yace mutane in mun yi sallah ba sa tsayawa su saurari khutba. Don haka naga ya dace in gabatar da khutba akan sallah. A iya shi ijtihadin sa da ra'ayinsa shi Marwan. Abu Sa'id yace wallahi abinda na sani wallahi shi yafi alkhairi akan abin da na jahilta, na cewa wai mutane yau sun canza in an gama sallah ba sa tsayawa su saurari khutba. Don haka shi a iya ijtihadin sa da ra'ayinsa sai ya ga cewa ya gabatar da khutba akan sallah. To don haka anan shi Ibnu Umar yake nuna mana cewa gabatar da sallah akan khutba wannan karantarwa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, har manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya akan haka yake. Don haka ya hada da cewa Abubakar ma haka yake, Umar ma haka yake, Allah ya kara musu yadda. Don haka dai wannan hadisi na nuna mana khutba ita wannan sallah ita take gabatar khutba, wato a sallar Idi. Sannan kuma wannan na nuna mana irin yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke masa biyayya sau da kafa, ba sa canza abin da yake ya karantar da su na addini, kamar yadda shi Abu Sa'id anan yayi inkari ga Marwan ibn al-Hakam, kuma kamar yadda anan Abubakar yanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yi haka ya zarce akan haka. Haka shi ma wato Ibnu Umar, wannan Umar Allah ya kara masa yadda. Wanda irin wannan tunani na Marwan Allah ya ji kansa, a yau ma wasu sukan iya yin haka. Sai idan an gama sallar Idi kalla ne zaka gani a cikin kashi goma sai ka yi sa'a zaka samu kashi uku daga cikin jama'ar da za su zauna su saurari khutba. Mafi yawa jama'a za su tashi, illa kasancewar shi duk abin da ya zo a cikin addini wanda yake tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ba a buƙatar mutum ya zo da ra'ayin shi ya yi wani ƙoƙarin sa ya canza wannan abu. Iya abinda addini ya shar'anta haka ake buƙatar mutum ya bi sau da ƙafa. Al-hadithu rabi'u wal arba'una ba'da al-mi'a an al-bara ibn azib radiyallahu anhu annahu qala khatabana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama yawm al-adha ba'da as-salah fa qala man salla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba an-nusuk wa man nasaka qawla as-salati fala nusukala. Faqala Abu Burdah ibn Niyar radiyallahu an Khalul Bara ibn Azib ya Rasulullah inni nasaktu shati qawla as-salah wa araftu anna al-yawma yawm aklin wa shurb wa ahababtu an takuna shati awwala ma yuzbahu fi baiti fa dhabahtu shati wa tagaddaytu qabla an aati as-salaa fa qala shatuka shatu lah qala ya rasulallah fa inna indana anaqan hiya ahabbu ilayya min shatayn afa tujzi'u anni qala na'am wa lan tujzi'a an ahadin ba'dak. Wato Al-Bara'u ibn Azib, Allah ya kara masa yadda, ke cewa a ranar Idi wanda yake na layya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana khutba, wato bayan gama sallah, wanda anan karin bayani ne akan wancan hadisi da ya gabata. Nan Al-Bara'u cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar Idi na layya ya mana khutba, a wani lokaci sai ya ce ba'da salati, bayan gama sallah. Kaga wannan dalili ne wanda ke kara tabbatar mana cewa sallah ita take gabatar khutba a Idi. Fa qala, sai manzon Allah ya faɗa a cikin khutbarsa, man salla salatana, duk wanda yayi sallah irin wannan sallah ta mu, sallar Idi kenan, ka fito kai ta a wannan lokaci, kuma kamar yanda shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta, wa nasaka nusukana, ya yanka irin abin yankan mu. Lafazin annusuk, abinda ake nihi da shi shine azzanku, an gane ku? Duk da cewa anan abinda ake nihi da annusuk wato shine azzabiha, ma'ana dabbar da ake yankawa, shine anan yace wa nasaka nusukana, ma'ana ya yanka irin abin yankanmu. Wanda ita layya, kamar yanda jumhurin malamai suka tafi, baya inganta mutum ya kada dabba ya yanka a matsayin layya, sai ɗaya daga cikin jinsin nan guda uku, imma raƙumi namiji ko mace, ko saniya namiji ko mace, an gane ku? Ko kuma tinkiya ko kuma akuya, kenan al-ibil wal-baqar wal-ghanam, waɗannan su ne ake kiran su kenan bahimatul an'am, domin tinkiya da akuya zaka jimulce su a ƙarƙashin lafazin al-ghanam, an gane ku? Kenan jinsi uku. Raƙum ma shanu kenan, tumaki da awaki. To don haka sai ya ce man nasaka man salla salatana, duk wanda yayi sallah irin sallar mu, sai ce wa nasaka nusukana, ya yanka irin abin yankan mu, kenan ɗaya daga cikin dabobin nan. Faqada asaba nusuk, manzon Allah ya ce tabbas ya dace ma layya, an gane ku? Abinda ake nihi da annusuk, wannan na biyu kenan, layya ya dace ma layya. Wa man nasaka qabla salati, duk wanda yayi gaugawa ya yanka layyar shi kafin gama sallah, fala nusukala, manzon Allah ya ce babu layya a gare shi, ma'ana layyar shi bata inganta ba, ba za ta samu karbuwa a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Jin wannan kalima ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga Abu Burda ke da wuya sai ya tashi, wanda shi Abu Burda ibn Niyar wato rafani ne na Al-Bara'u ibn Azib, ma'ana dan uwan mahaifiyarsa ne, dan uwan uwa shi ne ake kira da khal, dan uwan uba shi ne ake kiran shi da am, uwan uba ko kanin uba. Sai ya ce ya Rasulullah, ya manzon Allah, inni nasaktu shati qabla as-sala, ya ce ya Rasulullah, ni aini tuntuni na riga na yanka wato dabba ta kafin gama sallah, wa araftu anna al-yawma yawmu aklin wa shurb, yace alhali ku nayi sanin wannan yini yini ne na ci da sha, yini ne wanda yake na murna, ba yinin azumi bane. Wa ahabbtu an takuna shati awwala ma yuzbahu fi baiti, kuma ya ina kaunar wato dabba ta zamanto ita ce farkon wanda za a yanka a gidana, don haka yace fa zabahtu shati, ya rasulullahi, sai na yanka layyata, wata gaddaitu qabla an atiya sala, wato na karya da namanta kafin in je masallaci, kafin ya je masallacin Idi tuntuni nama ya dafu. A wata riwaya, iya uzurin da ya kai shi ya yanka layyar shi yana da buƙatar cewa makwabtan shi, domin talakawa ne da iyalin gidan shi, su samu abin da za su kai bakin su kafin su fita masallaci. shine anan iya ijtihadin sai ya ce ya rasulullah inni nasaktu shati qabla as-sala yace ni na yanka layyata gabanin sallah wa arabtu anna al-yawma yawmu aklin wa shurb yace na san cewa wannan yini ku yini ne na ci da sha don haka wa ahabtu an takuna shati awwala ma yuzbahu fi baiti na so kuma dabba ta ta zamanto ita ce farkon wanda za a yanka a cikin gidana don haka yace fa zabahatu shati sai na yanka dabba ta wata gaddaitu yace na karya kumallo abinda ake nihi da wata gaddaitu ma akuzin ne min algada idan aka ce algada asali dai shine abincin rana amma anan me ake nihi da algada shine karin kumallo kenan wanda iya abinda ake kiran shi alfudur wanda an ciro sunan shi ne daga wato alghudwa in aka ce alghudwa shine daga hudowar alfijir ko kuma ce daga sallar asuba zuwa hudowar rana wannan dan lokaci shine ake kira da alghudu ko kuma ka kiraye shi alghudwa to shine yace wata gaddaitu wato na karya kumallo kabla an atiya salata kafin naje masallacin idi fa qala sai manzon Allah yace da shi shatuka shatulaha dabbarka da ka yanka manzon Allah yace nama ne ka ci ba laye bace sai yace ya manzon Allah fa inna indana anaqan hiya ahabbu ilayya min shatay yace ya rasulullahi a gida wato ina da wata il akuya anaq wato ita ce il akuya kenan ta mata wanda bata cika shekara guda ba ita ce suke kira da al anaq yace fa inna indana anaqan yace ina da wata ila akuya wanda na kirke ta ina kula da ita hiya ahabbu ilayya min shatayn yace wallahi ta fi soyuwa a waje na sama da akuya biyu inda a yau za a ce in bada ta aban akuya biyu ba zan yarda ba yace a fatuji zai wa anni yace ya rasulullahi idan na yanka ta za ta tsaya mun matsayin layya ma'ana za ta wadace ni ta tsaya matsayin layya قال نعم ذا الله يجي قري أما ولن تجزئ عن أحد بعدك ذا الله يجي هل إذوى كياما كما يندي كيشن وترواية باب وني وند أكويا ود وتشك شيكرا وكوتن أكويا ند بشيكرا زيز أيا مسأي اللي إمبا وكيبا وانا خصوصي أشي تاشم ذا الله يجي بانشيش دهالت شم أولن اللوك تشي ينكا akuya wanda bata cika shekara ba kuma a matsayin ta ishe shi layya amma bayan shi har zuwa kiyama duk mutumin da ya yanka akuya ko dan akuya wanda bai cika shekara ba ba layya bace bai nama ne yace anan kenan kasancewar wannan na nuna mana yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama khudubar sa wato ta kunsa don haka kaida malamai suke cewa li kulli maqamin maqabi kowane matsayi wato akwai maganar da ta dace da shi duk inda aka tsaya to akwai maganar da ta dace don haka khudubar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama anan iya abinda ta kunsa shine hukuncen wato shine ranar layya dan a cikin hudubar ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake wannan bayani yace duk wanda yayi sallah irin sallar mu ya yanka irin abin yankan mu manzon Allah yace hakika ya dace ma wato sunnar mu ma'ana layye shi tayi amma duk wanda ya saki ya yanka dabbar shi kafin sallah manzon Allah yace ba layye bace ba nama ne yace sai wannan sahabi ya tashi ya bayyana iya uzurinsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dan haka kaida wannan hadisi malamai suka ce yana da wannan darasa waɗanda suke da dama darasi na farko kamar yanda ya gabata dai abinda ke nuna mana khutuba na kasancewa gabanin sallah sannan kuma kamar yanda muka yi bayani duk khutubar da limami zai ya kamata ta dace ma lokaci duk abinda zaka faɗa ya dace ma lokacin da ake ciki kaga ranar idi ne idi kuma wanda yake na laye kenan me ya dace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani a cikin hudubarsa hukuncen ibadar da Allah ya shar'anta mana a wannan yini ita ce layya sannan wannan kuma na nuna mana kasancewar limami wanda ya sallaci sallar idi shi zai yi hudubar kamar yanda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya sallaci sallar idi shi ya yi hudubar
sannan kuma anan na nuna mana cewa yanka layya na kasancewa bayan sallah, saboda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa duk wanda ya yanka bayan gama sallah to ba shi da layya. Sannan kuma wannan na nuna mana halaccin mutum yakan iya yin layya wato da akuya, kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar ma Abu Burda cewa yakan iya yankawa, kuma ga ta alhali ma bata ma cika shekara ba, illa kasancewar rashin cika shekara wannan yake banta da shi. Sannan kuma wannan na nuna mana kwanukan idi kwanuka ne na ci da sha, ba yini bane ba wanda yake na azumi. Da Abu Burda yake cewa wa araftu annal yawma yawmu aklin wa shurb, inda kuskure ne anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya maida masa martani ya ce a an gane ku, don haka yin azumi a ranar idi na azumi ko ranar layya wannan haramun ne. Sannan kuma wannan na nuna mana cewa duk dabbar da aka yanka kafin sallah a matsayin layya to ya halatta a ci namanta, duk da cewa ba layya ba ce, tunda me yace shatuka shatula, dabbar ka da ka yanka manzon Allah yace nama ne ka ci. Sannan kuma wannan na nuna mana kasancewar duk mutumin da ya saba ma karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ko mun kyawar niyyar shi Allah ba zai karbi wannan aiki, Allah zai watsar masa da aikin shi. Duk kyawar niyyarka akan wani abu ka zo da shi a matsayin ibada, indai ya saba ma yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ayi, to Allah ba zai karba ba. Mu kalli wannan sahabi Abu Burda, gaugawa yi iya abin da yake so, kawai ya zamanto an wayi gari, dabbar shi ita ce farkon dabbar da aka yanka a cikin gidan shi, iyalin shi su ci, makwabtan shi talakawa ne, su ma su samu abin da za su ci kafin aje sallah. Menene niyyar shi nan, kyaukyawa ce ko ba kyau? Niyya ce ta alkhairi, kuma gaugawa ne a cikin aiki wanda yake na alkhairi, amma kasancewar ya saba ma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, shin layyar shi ta samu shiga? Bata samu shiga ba. Manzon Allah ya ce shatuka shatul hali, dabbar ka da ka yanka, manzon Allah ya ce nama ne ka ci. Don haka ka'ida, duk wani abu wanda yake mai sunan ibada sai ya cika sharuɗa biyu zai samu karbuwa a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sharadi na farko shine kyautata niyya, duk abinda za ka yi na ibada dole sai ka kyautata niyya, sannan Allah zai karba. Matukar kyautata niyya ya ratsi, Allah ba zai karbi wannan aiki ba. Sharadi na biyu shine almutaba'a, koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa. Bayan kyawun niyya, sannan ka yi kokari kuma ka aikata aikin kamar yanda aka ce ka yi, kamar yanda aka shar'anta maka, wanda dalilai daga cikin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun wuce a lissafa, waɗanda suke tabbatar da cewa ibada ba ta samun karbuwa sai ta cika waɗannan sharuɗa biyu. An gane ku, sharadi na farko kyawun niyya, kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-dina kunafa. Sharadi na biyu wato shine almutaba'a, koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim wattabi'uhu la'allakum tahtadun wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Dole sai mun masa mutaba'a, mun masa biyayya sau da kafa akan duk abin da yazo mana da shi na ibada. Wanda akwai aya wadda ta jimu da ce waɗannan sharuɗa guda biyu shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan saliha wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada. Ubangiji ta'ala yace faman kana yarju liqa'a rabbihi, duk wanda ya zamanto na kaunar haduwa da ubangijinsa na kana da masa gidan aljanna a gobe kiyama. Faly'amal 'amalan saliha, to ya aikata aiki na gari. Shin ra'ayi da tunani shine yake nuna maka cewa wannan aiki ne na kwarai? Ta ina ake gane aiki na kwarai? Shine ta hanyar karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Domin in aka ce al'amalus salih, shine aikin da aka yi akan karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shine Allah ya ce fal ya'mal 'amalan saliha, ya aikata aiki wanda yake na kwarai, kenan aikin da aka gina shi akan ilimi. in aka ce ilimi ku abinda Allah ya faɗa da manzansa akan fahimtar manzanciya sai yace wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, kada ya tarar da wani da bautar ubangijinsa subhanahu wataala. Kenan me ake nihi da wannan gaba ta biyu? Shine tsarkake niyya. Bayan kai kamar yanda aka ce kai to sai ka tsarkake niyya. Don haka wani daga cikin magabata da ya karanta fadar Allah subhanahu wataala, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, amala ubangiji da ta'ala da yake cewa allazi khalaqal mauta, ubangiji ta'ala shine ya halicci mutuwa, an gane ko, wal hayata kuma ya halicci rayuwa, liyabluwakum dan Allah ya jarraba ku ayyukum ahsanu amala, wane ne daga cikin ku mafi kyautatawa ga aiki, sai yace ai akhlasuhu wa aswabuhu, abinda Allah yake nufi da ahsanu amala shine mafi tacewa mafi dacewa. Sai aka ce da shi ma akhlasuhu wa ma aswabu, menene mafi tacewar aiki, menene kuma mafi dacewar sa? Sai yace innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal, wakadhalika idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaba. Sai yace wal khalis ma kana lillah wa sawab ma kana ala sunnah, yace domin aiki baya karbuwa, domin aiki duk wani aiki mai sunan ibada, an gane ku? Sai yake cewa innal amala, yake cewa lalle aiki idza kana khalisan, idan ya zaman tutacece an yi da kyakkyawar niyya, walam yakun sawaban amma bai zaman tuba dacece, bai dace ba ba karantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai yace lam yuqbal ba za a karba ba. Misali nan kusa, ka kyautata arwalla tsakaninka da Allah, ka fuskanci alƙibla, ka tsarkake niyya sallaci za ka yi saboda Allah, an gane ku? Azhar da za ka yi sai ka yi raka'a biyar ko ka yi shidda ko ka yi bakwai ko ka yi takwas, shin wannan za ta amsu? Ba za ta amsu ba. Duk kyawun niyyarka wannan ibada ba za ta amsu ba, domin ba ta dace ba, bata dace ma ba yanda aka ce ayi azhar raka'a hudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana. To haka duk wani aiki na ibada dole sai kai kamar yanda aka ce kai, shine yace innal amala, lalle aiki mai sunan ibada idza kana khalisan, idan ya zamanto tacecce, walam yakun sawaban bai zamanto ba dacecce, ma'ana baka yi shi ba kamar yanda manzon Allah ya karantar, yace lam yuqbal, wannan aiki ba za a karba ba. Sai yace wakadhalika idza kana sawaban, haka nan aiki idan ya zamanto dacecce kai kamar yanda manzon Allah yace ayi, walam yakun khalisan amma bai zamanto ba tacecce, kai ne dan ayabe ka, dan ayi gaba a fada ko dan neman wani tarkace da amfani na duniya, yace lam yuqbal shi ma ba za a karba ba. Yace hatta yakuna khalisan sawaba, sai aiki ya zamanto tacecce dacecce. Sai yake cewa wal khalis ma kana lillahi, taciccen aiki wanda aka yi saboda Allah, was sawab sai yace ma kana ala sunna, daciccen aiki shine wanda aka yi akan tsari na karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka nan kusa, idan ka koma cikin muqaddima ta risala chai, wala yakmulu qaulul imani illa bi niyya, fada ta imani bata tabbata bata cika sai da kyautata niyya. Sai yace wala qaulun wa amalun illa, yake cewa wala qaulun, yake cewa wala yakmulu qaulul imani illa bil amal, fada ta imani bata cika sai da aiki, dan kafirta kalima ta la ilaha illallah ba za ta kasgata ba sai an ga kana aikata abinda la ilaha illallah ta kunsa, yin sallah, yin azumi, yin zakka da sauran ayyuka na ibada. Sai yace wala qaulun wa amalun illa bi niyya, fadar da aikin gaba daya ba sa cika ba sa tabbata sai da kyautata niyya. Sai yace wala qaulun wa amalun wa niyyatun illa bi muwafaqati sunnah, fadar da aikin da kyautata niyyar dukkan su ba sa cika sai an dace ma sunna, ma'ana yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta. Wannan kalima ce wadda take kyaukyawa a cikin muqaddima ta risala, wani ya wuce ta kanta so dari amma bai fahimci ba inda ta sa gaba. Ana manzon Allah ya ce yana ga abinda wani ya ce, wallahi tallahi duk abin da mutun zai zo da shi in dai a matsayin ibada ne, in dai bai dace ma inda manzon Allah ya ce ayi, to Allah ba zai amsa ba. Ka'ida manzon Allah ya ajiye mana, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Duk wanda ya aikata aiki, aikin da babu umarnin mu akan sa, wanda ba mu muka ce ayi ba, to za a watsar masa da aikin sa. Haka nan wanda ya kirkiri aiki da sunan ibada wanda ba Allah bai ce ayi ba manzon sa ba, ya kirkiri ibada ita ma Allah ba zai karba ba. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Wannan shar'i na biyu dalili daga cikin sunna shine innamal a'malu binniyat wa innama li kulli imrin ma nawa. Don haka dai a nan shi Abu Burda duk kyawun niyyar shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace masa shatuka shatu lahmi, layyarka da ka yanka manzon Allah yace nama ne ka ci. Wanda wani a yau babban abin da suke kafa hujja da shi, to wannan abu ai ko baya da tushe a cikin addini. Mu dai ai muna da kyaukyawan niyya, mun yi ne da niyya kyaukyawa. Inda niyya kyaukyawa tana sanya aikin bid'a ya karbu, aikin da ya saba ma sunna, to da wancan layya dabbar da Abu Burda ya yanka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da cewa ta yi. Wanda daman bayani ya riga ya gabata, duk wani aiki na ibada sai ya dace ma wannan al-usulus sitta. Na farko sababi, abu ya dace ma sababi. Na biyu wato adadi. Na uku shine kaifiya. Na hudu shine wuri. Na biyar shine zamani. Na shida wato shine, na farko dai sababi, an gane ko? Abu na biyu wato shine adadi. Abu na uku wato shine kaifiya, kayi kamar yanda aka ce kayi. Abu na hudu wato shine zamani. Abu na biyar wato shine wuri. Abu na shida shine jinsi. Don haka a nan me yake cewa wa nasaka nusukana, ya yanka irin layyanmu kenan, kai da jinsin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta. Domin manzon Allah bai taɓa yin layya ba da ɗaya daga cikin dabbobin nan guda uku, in ma raƙumi ko saniya ko kuma tunkiya ko akuya. Kaga a nan ibada sai ta dace ma jinsi. Sannan a wannan hadisi kuma za ka fitar da wato shine azzaman lokaci, ibada sai ta dace ma zamanin da aka ce ayi. Shin waye kayyade cewa layya ba a yanka ta sai an gama sallar idi? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan sahabi da ya yanka kafin sallah, shin ibadar shi ta dace ma zamanin da aka ce ayi? Bata dace ba. Tunda bata dace ma zamanin da aka ce ayi, wannan bata samu karbuwa a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Yanzu misali muna lokacin isha, sai ka tashi kai sallar asuba a yanzu. Asuba wadda za ka zo ta gobe ta yi ba ta yi ba, domin ba ka yi ta ba a lokacin da aka ce a yi ta. An gane ko? To haka adadi, sai ka yi iya adadin abin da aka ce ka yi. Yanzu azumi da muke tunkara, iya abin da manzon Allah ya nuna mana iya adadinsa 30 ko 30 ba daya. Idan ka ce kai Ramadan 31 za ka yi ko 32, wannan Allah ba zai karba ba, domin iya abinda manzon Allah ya nuna mana adadinsa 30 ko 30 ba daya. Sallar isha adadinta raka'a 4, magriba adadinta 3, asuba adadinta 2, azzuhur da la'asar adadinsu 4. Idan ka dora akan haka Allah ba zai karba ba, domin ka wuce adadin abinda aka ce ka yi. Haka wuri, idan ka je ka tsaya a wani zagaye ba Arafa ba, a rantar ga wata a matsayin cewa tsayuwa Arafa, wannan ba ta yi ba, domin ba ka tsaya ba abunda aka ce a tsaya. An gane ku? Itikafi a ina aka ce a yi shi? A masallaci. Wa antum aqifuna fil masajid, sai ka ce kai makarantarku za ka je ka shiga ka yi itikafi. Ainan ma dai wuri ne na ibada. Idan ka yi itikafin bai yi ba, domin a masallaci aka ce a yi, ibada ba ta dace wurin da aka ce a yi. To da haka shine a nan manzon Allah ya ce masa shatuka shatula. Kuma wannan na nuna mana duk abin da ka jahilce shi, to kai kokari ka tambayi masana, kamar yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarce mu da haka, fas'alu ahlal zikri in kuntum la ta'lamun. Wannan sahabi da ya ji manzon Allah ya ce duk wanda ya yanka kafin sallah nama ne ya ci ba da yawa, sai ya tashi sai ya ce ya Rasulullahi, ai ni na riga ina yanka. Manzon Allah ya bashi amsa ya ce layyarka ba ta yi ba, sai ya ce to ina da wata 'yar akuya wadda ba ta cika shekara ba, shin zan iya yin layya da ita? Manzon Allah ya ce eh, kai kana iya yi, amma wani bayan ka bai ya halatta ya yi da akuya ko dan akuyan da bai shekara ba ya yi layya da shi har izuwa kiyama, sai dai a yanka a matsayin na a ci nama, amma ba a matsayin layya ba. Don haka wannan hadisi Ibnu Daqiqil Id Allah ya ji kansa da ya kalli wannan hadisi sai ya ce a nan dalili ne a bayyane duk wani abin da Allah ya yi umarni ko manzansa in har mutum ya zo da shi a bisa sabanin yanda aka ce a yi to wannan ba shi da uzuri jahilci a nan bai ya zamantowa uzuri akan aiki na ibada abin da aka ce kai jahilci ba uzuri bane in kai Allah ba zai karba ba an gane ko amma akan duk abin da aka haleka kai wannan kuma anan ne jahilci yake zama uzuri mutumin da bai san ba giya haramun ci ya jahilci haramcin giya idan ya sha giya ba ya da laifi yana da uzuri duk wani aiki wanda Allah ya ce kar ayi ko manzansa ya ce kar ayi in jahilci ko mantuwa ya kai ka ka aikata wannan aiki kana da uzuri a wajen Ubangiji subhanahu wataala amma duk abin da aka ce kai na ibada to nan jahilci ba uzuri bane ba in ka ce ni ai ban san ba kaza ake yi to wannan ba uzuri bane Allah ba zai karbi wannan aiki ba dole sai kai kamar yanda aka ce ai menene ka'ida malamai suka ce domin duk wani aiki da aka ce kai wata maslaha ce ake son a tabbatar da ita wanda ba yanda za a yi ta tabbata sai ka zo da aikin kamar yanda aka ce ai shi kuma duk lokacin da aka ce kar ku yi kaza to wata fanna ce ake son a yi shi ake kokarin a gusar da ita dan haka kenan wanda ya aikata abinda Allah ya hana ko abinda manzonsa ya hana akan rashin sani ko akan mantuwa to jahilci anan uzuri ne amma mutumin da ya tashi ya bubbuga sallah yace ya shi bai san ba yanda ake to wannan ba uzuri bane kar mu manta hadisi ya gabata Khallad ibn Rafi ya shiga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yana zaune sai ya kabbara sallah sai ya kotan kurciya ya bubbuga da ya gama sai ya zo ya sallama ga manzon Allah manzon Allah ya ce masa koma sake sallah ba sallah ba kai ya je da ya gama ya dawo ya sake masa sallama manzon Allah ya ce koma kai sallah ba sallah ba kai ya je ya dawo karo na uku manzon Allah ya ce koma ka sake a ƙarshe ce ya rasulullahi na rantse da ubangijin da ya aiko ka da gaskiya ban iya wata sallah face wannan karantar da ni yanda Allah ya sanar da kai manzon Allah ya ce to in ka tashi yin sallah ga yanda za ka yi inda jahilci uzuri ne game da aikata aiki na ibada da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai wahalatar da shi ya ce koma ka sake da wannan da yayi ta farko akan rashin sani sai manzon Allah ya kyale shi ya ce to amma nan gaba in za a yi kaza ake yi an gane ko mu karanta wannan hadisin sai mu tsaya al-hadisul khamis wal arba'un ba'da al-mi'a عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النهر ثم خطب ثم ذبح وقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانها ومن لم يذبح فليذبح بسم الله جندب بن عبد الله البجلي الله يكرم سيدا كتشوى manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar layya wato ya mana sallah ita ce sallar idi kuma khababa da manzon Allah ya gama sallah sai ya mana khutba kuma zabaha sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya yanka layyar shi wa qala sai manzon Allah ya ce man zabaha qabla an yusalliya duk wanda ya yanka layyar shi kafin a yi sallah bal ya zabaha ukra makanaha manzon Allah yace ya yanka wata a madadin ta waccan ba da yawa ce bai nama ne yace wa man lam yazba wanda ku bi rigai bai yanka an gane ku ya bari kenan har sai da a gama sallah manzon Allah yace bal ya zabaha bismillah idan zai yanka ya yanka da sunan Allah kamar yanda Allah yace fa kulumin ma zuki rasulullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin albabu anan bi ma'ana ala bal yadhbah ala bismillahi yayanka akan ambaton sunan ubangiji subhanahu wataala wannan kenan na nuna mana kasancewar kamar yanda bayani ya gabata khutba sallah ita take gabatar khutba kuma anan ana da buƙatar limami ya fita da layyar shi zuwa wato masallaci domin karantarwa ga waɗanda suka jahilci yanda ake yanka kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan ya fita da layyar shi masallacin idi dan haka kuma anan na karantar da mu ɗaya daga cikin ladabban yanka in za a yanka dabba sai an ambaci sunan Ubangiji subhanahu wataala kamar yanda Anas bin Malik ya rawaito hadisi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi layya da raguna biyu waɗanda suke farare kan masu manyan kaho. Manzon Allah ya kada ya take wuyan da zai dora wuka, manzon Allah ya ce bismillahi Allahu akbar. To shine anan yace wa man lam yazba fal yazbaha ala bismillah, duk wanda bai yanka ba wato ya yanka da sunan Ubangiji subhanahu wataala. Menene hikima game da fita da dabba ta layya zuwa masallacin Idi, kamar yanda bayani ya gabata, karantarwa game da yanda ake yanka, kuma bayyana wato shine wato yake cewa wannan sha'ira daga cikin sha'irul Islam, ma'ana wata karantarwa daga cikin karantarwa ta addinin musulunci. Sannan kuma anan hallo dan kasancewar duk wanda yake ma wani Allah yanka ya san da cewa to ga wanda ya cancanta a matsayin ka, kamar yanda anan manzon Allah yace fal yazbaha ala bismillah, ya yanka da sunan Allah subhanahu wataala. Nan insha Allah ta'ala zamu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.